أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم منا شابير ga watan shida hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 28 ga watan 12 miladiya 2023. Alkhairan da yake cikin wannan ranaku, muna roƙon Allah ya dace da mu su abinda yake shari ne a rayuwarmu, muna roƙon Allah ya kare. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazu Ihya Ulumuddin Islami, wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fondu Dai, daidai kasuwar Bankane, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar, da muna tafsiri ne a cikin suratul Nur. Tun daga farkon sura, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo aya na 29 ko aya na 30, yau za mu tashi aya na 31 zuwa abinda Allah ya so. Farkon aya na 31 a cikin suratul Nur shi ne fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Allah ya samu dace. A karatun da muka gabatar jiya, mun karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa babu laifi a gare ku ko mu'minai da ku shigo gidaje wa'inda ba a zama cikinsu, ma'ana wanda ba su mutane ka yi da du'a cikinsu, wanda akwai amfanuwa a gare ku a cikin wa'innan gidaje. Kasancewar Allah ya san abunda kuke bayyanawa da abunda kuke koyewa, kuma Allah ya yi umarni ga masu imani cewa su kame ganinsu daga kallon abunda Allah ya haramta, sannan su kiyaye farjinsu ta hanyar suturta shi da kuma ta hanyar kame shi daga aukawa zuwa ga abinda Allah baya so. Allah ya ce yin haka shi ne fi zama tsarkaka a gare su, domin Allah subhanahu wa ta'ala mai ba da labari ne game da abin da bayi suke aikatawa, ko kuma shi ne fi kowa sani da ganewa game da abin da bayi suke aikatawa. To sai Allah ya ci gaba da bayar da umarni. Allah ya ce wa kul lil mu'minati, ka ce da mu'minai mataye, yaghdudna min absarihinna, su ma su kame daga kallonsu, su daina kallon na mazajen da ba nasu ba. Wa yahfazna furujahunna, su kuma kiyaye farjinsu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a umarnin da ya baiwa mazaje. Malamai suka ce da Allah ya bada umarni na cewa mazaje su kame ganinsu, su kiyaye farjinsu, ko da ba an bace mataye ba, su ma mataye sun shiga, saboda kamar yadda Qur'ani ke bayani sau da yawa, ya an bace mazaje a hukunci, to mataye suna baiwa ne a ƙarƙashin wannan hukunci. To me yasa anan aka ambaci mazaje kuma aka ambaci mataye a cikin umarni ɗaya wanda babu wani bambanci? Malama suka ce don kar mataye su tsammani babu su ciki, ko kuma wani ya yi tsammanin hukuncin bai shahi mataye ba. Sannan aya ta biyu ta akkada bayanin da ya gabata a aya na farko cewa yadda yake zama haramun ga namiji ya kalli muharramiyarsa matar da ba ya halasta ya ma'ana matar da yana iya halasta ya aure ta, yadda yake haramta ya dinga kallonta kallo na sha'awa, ko kuma akasin haka to ba ya halasta ita ma mace ya dinga kallo miji wanda ba nata ba wanda ba muharraminta ba. Yadda ya zama haramun ga namiji to ya zama ga mace ya zama haramun. Shi yasa wasu maluma da aka yi bayani akan matsalar aka yi sabani mujarrad kallo mace in ta yi ma namiji shi ya halasta ko bai halasta ba, wasu malamai suka ce ko ba da sha'awa ba ne mace ta kore ido tana kallon mijin da ba nata ba to ba ya halasta. Inda kamar je da ni muna ishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Ummu Salma da ɗaya daga cikin matayensa suna fili da shi, sai Abdullah bin Maktum ya sallama ya shigo, sai manzo Allah ya ba su umarni su je su fake kafin ya zo su dinga kallon shi. Suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam to ai shi mutum ne maka, za a ce in shi baya gani ai ku kuna gani. Shi ne hadisin da malamai wasu suka kafa hujja da shi akan cewa baya halasta mace da kwal ido tana kallon namijin da ba muharraminta ba ko da ma ba da sha'awa ba ne. Idan namiji in ya kalla so ɗaya ya kau da kai, ita ma in ta kalli namijin da ba nata ba ta kau da kai. Wannan shi ne fi zama maslaha ga mataye, kuma shi fi zama maslaha ga mazaje. Wa yahfazna furujahunna, su tsare farjojinsu, al'auransu tsare ta daga barin ma'ana kanta ga inda Allah ya haramta. Haramun ne mace ta bar wani namiji ya kai ga al'auranta, wajibin mace ne ta tsare al'auranta, wannan umarni ne daga Allah. Tsare al'aura daga yin zina, tsare al'aura daga yin tsiraici. Baya halasta mace mu'mina ta rike yin tsiraici kamar yadda matayen kafirai suke yin tsiraici, baya halasta sai ta suturta kanta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya suturta ta. Wala yubdina zinatahunna, mataye baya halasta su bayyana kulliyan da suka yi, illa ma zahara minha, sai dai wanda ya bayyana daga cikin kulliyar. Malama suka yi bayani gida biyu game da ma zahara minha, sai dai abinda ya bayyana daga cikin kulliya. Ma'ana menene yake halasta daga kulliyar mace wani wanda ba muharraminta ba ya gani? Wasu malamai suka ce illa ma zahara minha shine athiyabu zahira, tuwaye na waje, al'aba'a kamar riga da za ta sa ko wani kaya bayan ta rufe jikinta sai ta wuce, ya zama kayan kake kallo ba jikin mai kayan ba, shine illa ma zahara minha. In niqabi ta sa hijabi ta rufe jikinta, ya zama kana kallon hijabin ne da niqabi, to wannan kulliya da tabbai da kake gani illa ma zahara minha. A bisa waɗanda suke cewa mace za ta rufe jikinta gabaki ɗaya, abinda ake nufi da illa ma zahara minha ya zama to abinda ake ganin wajen tufafinta. Ba na nufin ta sa mace sun tufafi, a'a kaya na shari'a ta sa suka hita, to abin nan da ake gani saman kayan shi ne illa ma zahara minha. Wasu malamai suka ce a'a illa ma zahara minha shi ne alwajhu wal kaf, fuska da tafin hannu su ne illa ma zahara minha. Mace ta sitirta jikinta gabaki ɗaya, sai dai in ta bar tafin hannunta waje ko ta bar fuskarta a waje, shi ne ra'ayin Abdullahi bin Abbas da Imamu Ata da Ikrima. Wannan shi ne maganar jumhur cewa mace illa ma zahara minha shi ne ta bar fuskarta da tafin hannunta a bayyane. Gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihramul mar'ati wajhuha wa kaffaiha, mace abinda ihraminta shine fuskanta da tafukan hannunta. Mana in mace ta yi harama da aikin hajji ba ta rufe fuska kuma ba ta rufe tafukan hannuwa. Shi ne wasu malamai suka kafa hujja da wannan hadithi, suka ce ai ma zahar min ha shine alwajhu wal kaff. An gane ko? Allah madaukin sarki ya samu dace. Sannan kamar yadda bayani zai zo a gaba, inda za mu ambace kwatankwacin wannan dalilai da suka ƙara kafa hujja da su, na kan cewa illa ma zahar min ha sune fuska da tafin hannu. Hadithin Fadl bin Abbas, lokacin da yake bayan manzon Allah, wata mata ta yi harama da aikin hajji, ta zo tana min manzon Allah tambayoyi. Fadl na bayansa sai ya kore ido yana kallon matan, ita ma tana kallon shi. Sai manzon Allah ya lura, sai ya kawar da fuskar Fadl, ya ce masu hasken fuska biyu suna kallon juna, ba na amince musu daga sharrin shaidan, da aka ka daina kallon ta. Malamai suka ce inda tafin fuska da tafin hannu wajibi ne rufe su, to da manzon Allah ya umarci wannan mata cewa ta rufe fuskarta da tafin hannu. Da shi Fadl ma aslan ba zai ga fuskarta ba, bale ma ya fara ido yana kallon ta. Shi sai Allah ya ce wala yudina zinatahunna, kada su bayyana kawansu adonsu illa ma zahara minha, sai dai abunda ya bayyana. Dan ka ce az-zinatu tutlaqu ghaliban muradun biha shay'un kharijun 'an muzayyan, abinda ake ce ma zina so da yawa shine abinda ke fitowa wajen abinda aka kawata. Kai mutum ba kai ne kawar ba, abinda ka dora saman ka shine kawar. Tufafi ne, kwalliya ne irin ta mata, takalma ne, abinda ka dora saman ka dinga kara ma kyau, to shine Allah ya ce ma kwalliya. Allah ya ce ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ko kawanku ma'ana ku sa wani abu wanda zai suturta jikinku a duk lokacin da za ku je sallah. Allah ya ce qul ma harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, ma'ana kayan da za ka sa ka rufe jikinka shine. Shi yasa sai da Allah yake ba da sifar duniya, yace ilam annama alhayatu ad-dunya, yace la'ibun wa lahwun wa zina, duniya kwalliya ce, abinda za a dora a sama ya gushe in an buƙaci gushewar da shi, ko kuma ana nan da shi ya gushe a rasa inda yayi. Wasu malama suka ce az-zinatu ala naw'aini, kwalliya nau'i biyu ce, akwai zahiratun kharijatun min al-batn, akwai kwalliyar da take a fili take tana fita daga jikin mutum ba sai ya bayyana ta ba, in dai yayi ta sai an ce yayi, ka tiyabe kamar tufafi da kasa tufan kwarin, ba sai an ce, ba sai ka ce kai kwalliya ba, kaga irin wannan daban. Sannan akwai zinatun muttasilatun bil batni, akwai kwa wanda yake cikin jiki, kamar yanzu mace ta yi kwalliya, bayan ta yi kwalliya ga jikin kuma ta sa tufafi, kaga tana da kwalliya biyu, akwai wadda take haɗe ga jikinta, akwai kuma wadda take saman jikinta. To ta cikin jikinta nan baya halasta muharrami ya gani, ta wajen ne ake lissafa ta da illa ma zahara minha, kayan da za ta sa, ko shi ma kada ta sa kayan da zai ja hankalin maza zuwa gare ta. Allah madaukin sarki ya samu dace. Sai Allah madaukin sarki yake cewa wal yadribna bihumrihinna, haka ne ko, su sanya mayafanyansu, ma'ana abinda za su lullube jikinsu da su, shine yurkhina kenan, su sako tufafi a saman jikinsu, ala juyubihinna, akan kirjinsu da wuyansu da kuma gefen gabansu gabaki ɗaya su rufe, ma'ana su sako karatun daga kai su rufe jikinsu. Saboda mataye a jahiliya sukan sa kaya sai zama wuyansu da gabansu yana bayyana. Allah ya ce to mataye su sa tufafin da zai rufe musu kai da huska da gabansu, kan mace ta sa kaya ya zama kirjinta a waje. Gane ko? kamar yin sai kaga mace ta sa an dan abin da dai hijabi bakin nan kaga wannan shedanin hijabi kenan a ta sa abin da zai rufe jikinta kada ta bari jikinta shi bayyana shi yasa Allah madaukin sarki ya bada umarni yake cewa na wali yadribna bi khumrihinna ala jiyubihinna su sanya tufafinsu ma'ana mayafayyansu akan kirjinansu shine akan wuyayensu da sauran jikinsu su rufe wala yubdina zinatahunna baya halasta mata yesu bayyana kwalliyansu sai dai ga wa'innan jinsi goma sha biyu da za mu ambata a yanzu illa ni bahulatihinna sai dai ga mazajensu mace ba ta bayyana kwalliya a gani sai dai ga menene sai dai ga mazaje ma'ana in dai ba fuska ba kamar da muka yi bayani ko tafin hannuwa to baya halasta ke mace ki bar wani namiji ya gansu in ba wa'annan za a lissafawa ko su ma akwai kaidi kamar da zamu ambata dalili akan wannan na Aisha take ba da labari tace Asma'u ƴar Abu Bakar as-Siddiq ta shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana saye da tufafi wanda yake sharara ne yana sifanta wani yanayi daga jikinta da manzon Allah ya kalle ta yana ganin ta sai kauda kansa ne kauda kai shine sai yake cewa la yahillu an yazhara minha ay al-mar'a la yahillu an yazhara minha illa hadha wa hadha tace ai mace in ta kai shekaru na haila shekaru na balaga in banda kaza da kaza babu abin da ya halasta ya bayyana a fili na jikinta sharan nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-wajhi wa al-kaf manzo Allah ya duniya akan huska da tafin hannu da wannan ne malamai suka kafa hujja in mace ta kai shekaru na balaga baya halasta ta bar jikinta tai sakaci da wani bangarori na jikinta ne ba huska ba ko tafin hannu bane ko Allah madaukin sarki ya samu dace sannan daga cikin dalilin da yake nuna cewa illa ma zahara minha ko la yubdina zinatahunna kas su bayyana da kwalliyarsu abinda ake nufi saura abin da suka koyi wanda ba huska ba ba tafin hannuwa ba hadisin matan nan da manzo Allah ya zo yana yi wa mata wa'azi yace ya huta ran mata yi ko yawaita sadaka domin mafi yawancin ku ne yan wuta sai wata mata ta tashi ta ce me yasa muka fi kowa kasancewa a cikin wuta shine sai sahabbai suka sifanta wannan mata suka ce tana da amana kumatu haka kuma suna sifanta kumatun matan da suka tashi ba da labarin macen da ta yi magana sai suka sifanta ga yadda kumatun ta suke to da wannan ne malamai suka ce inda fuskanta ya zamanto al'aura ne da sahabbai ba za su sifanta ta da wannan ba da ba za ma su ga fuskan ba da manzo sallallahu alaihi wasallam tun bayanin da yake musu ya ce kowa ya rufe fuskansa da wannan ne malamai suka ce fuska da tafi hannuwa su wannan ba wajibi bane a rufe su Allah madaukin sarki ya samu dace tambihi da ibn Atiyya yayi a cikin littafin sa al-Muharrar Wajiz kun gane ko yake cewa da aka ce wala yubdina zinatahunna kada su bayyana kwalliyarsu can zama an ce ila ma zahara min hako suka ce idza kanat al-mar'atu damima in mace ta zama mummuna ce ko tsohuwa ita ake dabbaka wannan aya akan ta tana iya tabar fuskantar da tafin hannunta a waje in mazaje suna kallonta amma idan mace ta zama kyakkyawa ce mai bakaken ido kun gane ko baya halasta ta bar fuskanta a waje cikin mazaje saboda fitina ne kallon nata baya halasta ta bar tafin hannuwanta sai ta rufe dan haka akan dabbaka wannan aya ne a yanayi na mata wata mace da ka ganta to haramun ne ita kanta ta bar fuskanta a bayyane dan zai jawo fitina cikin mazaje kamar yadda Ibni Atiya yayi bayani. To anan bayanin da nake son in yi mana, baya halasta ga mutumin da yake ganin babu laifi mace ta bayyana fuskata da tafin hannuwanta idan akwai amincewa ga yin hakan, ma'ana idan ba kyakkyawa ba ce mai kyau sosai, ko kuma idan tsohuwa ce babu laifi. To wanda yake ganin wannan, dan wannan shine ra'ayin wasu malamai, ina da dalili babu laifi. Kadar ya ga cewa masu ra'ayin a rufe fuska da tafin hannu kai ya ɗauke su a matsayin masu tsanani a addini, dan a cikin matsalar akwai saɓani guda. Akwai malaman da suke gani abin da yake wajibi akan mace ta sa niqabi, ta rufe hannuwanta, ta zama ko ina a sitirce da dalilansu. To akwai kuma wanda suke ganin tana iya tabar fuskarta a waje, tafin hannunta a waje, babu laifi, su ma da dalilansu. To tambayin da malaman suka yi a nan, idan kai mai ganin baya halasta mace ta fito a ga fuskarta da tafin hannunta ne, to kada ka yi suka ga mutumin da yake ganin mace tana iya tabar fuskarta a waje ko tana iya tabar tafin hannunta a waje. Kai kuma da kake ganin mace tana iya tabar tafin hannunta a waje ko tana iya tabar fuskarta a waje, kakka ga wanda ke ganin saɓani haka mai tsanani ne a cikin addini. Babu ko wani hasali ma wanda ke ganin baya halasta mace ta bar fuskarta a waje, tafin hannunta a waje, masu ganin hakan sun ɗebe musu kyawawan mata. Shi ma masu ganin mace tana iya tabar fuskarta a waje shine in ba kyakkyawa bace. An fahimci Hausa? Yanzu da haka mataye sai su kiyaye, Allah ya sitirta ku, Allah ya muku daraja, kar ku walakanta kanku, ku zama walakantattu. Yana tambaya tafin ci ne na mata ko da ba su samu tushen ba, bai zama wani laifi idan ba zai zama fitina ga mazaje ba, babu laifi. Amma in zai zama fitina ga mazaje, baya halasta su fito da su a waje ana gani, kun gane. Amma ya ana maga al-afdalu, wanne ne yayi in mace za ta zo ta sako sabanta ta yi, to shi ne. An gane tambayar shi ko? Shi ne amsar, shi ne ga tambayar da yi. Mata sukan fito su bar ƙafafuwansu a waje, yace babu laifi. Amsar shi ne idan ƙafafuwan tafin ƙafafuwan fitina ne ga mazaje, to haramun ne ta hito da su mazaje suna kallon ƙafafuwan, kun gane ko? Amma idan ba zai zama fitina ba, to abun da ya hita ruhe su, in kun ba ta ruhe shi ba ta ta da ke, kun gane hikimar wannan? Da ina ake gane mace ta ƙwarai? Ba ku san mata ba ne? Wanda ya san mace da kafa yake gane wace iri ce, ku kiyaye. Shesa shari'a da kaga ta hana kaza, akwai dalili. Ta rufe cinan din sun zama fitina ne. Wani da ya kalli kafar wata ya gama kallon kafan tsaf, sai ce wannan za a iya samun kaza da kaza da kaza a wajenta, saboda tana da kafa iri kaza da kaza da kaza da kaza. Ku je ku karanci mata ya ku gani, Allah ya samu dace. Ba ga wasu ake gane mace ba. Yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa in za ka aure mace, ka yi kokari ka ga abin da zai jayo ka zuwa ga aurenta. Daga cikin abin da yake jayo namiji ya aure mace, in fa ya san mace, to akwai kafawa. Yasa manzo Allah ya ce ba dai ba ne tawaya da kawanta ka gani. Ustaz, in za ka yi aure, kanka yi aure cikin hijabi. Ina son ki da aure ne, to ka kalla abinda zai sa ka aure ta, ka ce to a dai ɗaya bai hijabi, in ma za a ɗauro zani a yi ɗan sama kai ya yi ƙasa. In baka iya tantance mata yau, sai ka zo ka kawo wani abu ka ce to ka kallo wanda kake son ka aure, amma ga siffacin nan ta, sai mu ce ma a babu dai kana iya samun kaza da kaza da kaza da kaza.
naka a kiyaye tuna ne to amma kaga Allah ya hana a kiyaye to dai kenan akwai bangare na biyu da ake iya gane mata shi wannan kuma in an hadu da ni biro ina yi bayani wala
ya
na
kallon mutum kuma mutum da ta tuwa ki wanda suke ita asura da
in dukkan kayan da za ta sa ya zama zai shayu da ya ga abubuwan da yake bukata cikin ta sa babu dai kada ta yi tsirara da sa dai kayan man da shari'a irin da yake tadda muharramin ta zai iya kalla shi ma zai iya kalle ta haka mai ya gani in zai samu abin da zai cimma a gurin ta. Alaikum assalam. Yana tambaya shin waɗannan ayoyi ya shafi ɗan matan da ba su yi aure ba ne ko kuma sai wanda suka yi aure? Duk mace in ta kai shekarun balaga, in ta kai namiji ya sha'awarta, to ta shiga cikin wannan aya har izuwa mutuwanta. Dan wata hatta mutu in ka kalle ta kana iya sha'awarta, sai dai in ta yi tsohon da ta wuce a yi sha'awarta, to wannan ta yi cikin wannan hukunci. Duka sun shiga ciki. Da haka ‘yan mata su kiyaye shari’a, masu aure su kiyaye shari’a da abin da ya kama da wani. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Na’am, to shi ne sai Allah ya ambaci waɗanda ya halasta suna iya su ga wani ƙawana ko matare. Allah ya ce, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, ba ya halasta su bayyana kwalliyansu sai dai ga mazajensu. Mace mijinta ne ya halasta shiga kwalliyanta na farko kenan in ana mai kwalliya, don mafi yawancin mata ba maza suka yi ma kwalliya ba. Wata in kaga kwalliyanta za ta je biro, wata in za ta je aiki in ka ganta ma'aikata sai ka aza wanda ya aure wannan, to da ya zo hirin ni cika mai da za a yi, amma wala da ka zo gidan ta daure ka wani za a gani da ita. Kayan da an zo an cire su ba namiji shiga nila ba, na in za a ta yi aiki ni a sa. Wannan kaga ya zama lalaci. San
yana
tambaya kwalliyan tufafin da mace za ta sa ne ko kuma ta zo tana debin kanta ne ga madubi, abinda duk za ta tsamfara ma jikinta ya zamanto wani in zai gani zai za ta birge shi ya zama kwalliya. Wannan yana shiga kuma wannan yana shiga. Wata in ta yi wanka kawai ta sa turare da kakan da ita bukata ya biya, wata kuma sai ta ɗanyi goge-goge ko ba haka bane, to duk abinda za ki dan ki burge mijinki haka Allah yake so. Amma kar ki zamanto ba ki yin ado sai za ki fita. Yara yanzu sun gane da yaro ya ga ana goge-goge sai shi a kuka shi wa za ka ta shi, to ya san maka kwalliya ba ta baban shi ta ba, dan ba a yi baban shi ita. Wallahi ba zai dai mata guda ce gare ka, ka ga wannan duniya. Allah sauwa Allah ga mu ba da kai na nake ba, misali da nake kawo mata, to ka gani ayar Allah yana son mazaje su yi ma mata su yi mazaje su kwalliya, su yi mazaje su kwalliya, wannan ibada ne. In ma za a bayyana wa cikin waɗanda ya halasta su ga kwalliyanki na farko mijinki ne inji Allah. Amma yanzu mafi yawanci mata wanda ake ma roƙon kwalliya mishi tana gama saka ta hito wurin biki, tana dawo da wurin biki ta cire ta daura gaba, shi har ya mance da kwalliya bawan Allah. Ai mafi yawanci abin da yake kawo hatsari wani in ya hito in ya zo wani biki sai ga haka ada Muhammadu shi na ido dai ba na shi ka ba, dan ya ce gidan shi bai ga wannan abu, to ai jayo ke ta kinka jayo. To Allah dai bai ce ai haka ba, Allah ce yayi wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, baya halasta mata yi su bayyana kwallaye kulliyarsu sai ga mazajensu kun ji dai aw aba'ihinna ko iyayensu, babu laifi mahaifinki namiji ya ga kwalliyanki babu laifi, aw aba'i bu'ulatihinna ko iyaye mazajensu suriki wanda ya haifi babanki babu laifi dan ya ganki fita irin na da wanda ya fi mijinki surukinki kenan, babu da idan ya ga kawanki ko ya ga wani al'amari naki wanda dai ba abun gani ba al'aura ba ce mu barka da
aw abana'ihinna ko diyansu danki ko shekara nawa yake in kai kulliya ba laifi bane dan ya gani ko ya ganki babu hijabi babu laifi janna aw abana'i buulatihinna ko diyan mazajen su ko ku abu muce bai ko nana muke daidai na muke aw abana'i buulatihinna ko ɗayan mazajen su idan mijinki yana da ɗa to babu laifi dan dan mijinki ya ga kulliyanki ba laifi bane inda shi ba zai aure ki ba duk wanda babansa ya auri mace to wannan mata ko ya ko ya so a matsayin uwa take dan ko su dai suka rige ba zai aure ta ba kenan kamar ɗa yake gare ki kenan babu laifi in ya ga wannan sai da tambayi da zan yi mana idan mahaifinka ya haifo ya auro mata sai ta zo da ɗayan wani daga wani daga waje aka kawo nan gidan ku to ita ɗayan ɗai ba mahaifinka ne ya haife ta ko ba haka ba ne to in dai ka balaga ɗayan ta kiyaye kai ma ka kiyaye ba muharram ya ka bace babanka ne ba zai aure ta ba inda ya auri mahaifiyarta amma kai ka in dai ma kana ya ka aure ta kinan dan haka baya halassa kai wani hita gaban ta ita ma baya halassa ta yi wani hita a gaban ka dan so da yawa ana suke ce da irin baya ta kiyaye aw Allah madaukin sarki yake cewa aw ikhwanihinna ko yan uwansu yayanki ko kananki babu laifi dan ya ga kulliyanki ko ya ganki babu hijabi babu laifi aw bani ikhwanihinna ko kuma ɗayan uwanta ɗan yayanki ko ɗan ƙananki a matsayin ɗa yake gare ki ko ya ga kullinki inji Allah babu laifi kun gane ko aw bani akhwatihinna ko ɗayan uwansu idan kina da iya ko kina da kauna to dan kanwarki ko danyarki dan yazo ya tarar da ke ba da hijabi irin na musulunci ba babu laifi inda shi ma a matsayin danki yake aw nisa'ihinna ko matayensu malamai suka ce nisa'ihinna anan mataye musulmi wajunansu in sun haɗu kowace ta ɗebe hijabi ana hira babu laifi amma idan mace ba musulma ba ce kahira ce baya halasta mata musulmai su ɗebe hijabi da kalli jikinsu baya halasta so da yawa za ka ga a baliki lalura haya ta haɗa ga wannan musulmi ga wannan ba musulmi ba to matarka da wannan mata kamar ka baro ƙato na cikin gidanka idan ka san bai halasta mijinta ya ga al'auran matarka ita ma wannan matar ta ga musulunci bai bari wanka kahirar ta kalli kwalliyar wannan matar ta ka baya halasta an gane wannan misali ko Allah madaukakin sarki misali ya samu shi ne ce aw nisa'ihinna ko matayen su musulmi yana tambaya yake cewa kamar salon da mata suke zuwa yana nuna kamar baya halassa in dai za a bayyana kulliya to baya halassa mata yayi musulmi su bayyana ma kafirai al'auran su inda Allah ya hana sai musulmai su yi kokari su yi nasu aw ma malakat aymanuhunna ko abin da dama su ta mallaka mace idan tana da bawa mace tana da bawa babu laifi bawanta dan yazo ya tarar da ita ba ta da hijabi irin na musulunci babu laifi inda bawanta ne shi ma idan yanayi ya zama irin haka kun gane ko idan bawan shedani ne to sai ta kiyaye kun gane ko aw tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijali ko kuma maza da ke shiga gidaje dan neman abinci wanda ba su da sha'awa daga cikin mazaje to babu laifi su ma dan sun ga al'auran
kamar a da ko a yanzu akwai wanda za ka yi ma izini ya rinka zuwa gidanka cin abinci ko ya je ya ɗarro ko wani abu gidanka sabu shi tsoho ne ko yaro ne ko gobe ne shi dai ba wurin shi kawai abin da amsa da ce samu abincin da ya ci to irin wa'annan in suka biyo ku kuka shigo gida dan su samu abin da suka ci dan sun tare da matan ku babu hijabi Allah ce babu komi inda ba su da sha'awa ga mata ko saboda tsoho ko rashin lafiya shi yasa suke fassara su ko kuma namijin da yake kawo mace maza ne shi bai sha'awa mace bai sha'awa da ba ruwan shi da wani haraka ko kuma namijin da yake ya buga ya gane dai yanzu harkan mata shi ban da shi akwai ruwan da maza ko babu don kun gane haka yake dai ya shigo ne ko babu dai inda Allah ya sa mu dace amma menene gaba abidil ladina ko kuma yara at-tiflu abinda yake fassara jam'i ne da Allah ya ce allabina ko kuma yaran da lam yasharu ala auratin nisa'i busu bayyana wajen gane tsiraicin mataye ba mana wanda basu fara sha'awa ba su ma suna yin shiga gidanku ko sun tare da matayen ku babu hijabi babu lahi inda basu fara sha'awa ba idan yaro ya kai tamyizi ya fara sha'awa baya halasta ka bar shi ya shiga gidanka dan komai ya faru da kai ne ka ja an gane ko ya zama na masu kace da aka ce abidil ladina lam yasharu ala auratin nisa'i sune al-maqsul bihi as-sibar sune kananan yara ladina la shahwata lahum wanda babu sha'awa tare da su sai Allah madaukin sarki yace wala yadribna bi arjulihinna baya halasta ga mata yi su rinka buka kafafunsu kasa li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna dan a gano abinda suke boyewa na kawan da suka yi na ado Allah madaukin sarki yace baya halasta a yi wannan abu kun gane abin nufi da in mace ta yi ado in tabbiya ta rufe jikinta ba ku ganewa za ta wuce ba ku san ta wuce ba to sai su daura wani abu mai kamar cakucaku a kafa mai kara a kafa in ta kawo jama'a sai tana buga bayan can 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 sai a waigu in ta ga an waigu ana kallon ta sosai ta daina yanzu kenan ta san hankali ya dawo kwanta Allah ce in mata sun yi wannan ado to baya halasta su rinka buga kafafuwa dan mazaje su rinka kallon su wannan suka ce yanzu an daina wannan amma yuqasu ala kulli ma yalfitu al-anzar ana kaddama na ana lissafa shi ne da dukkan abin da yake jawo hankalin mazaje gane ku duk abin da mace za ta sa yanzu ta ja hankalin mazaje yana shiga cikin abin da Allah ya hana inda wancan abin da suke dan hankalin maza ya dawo gare su to yanzu mata yanzu sai su sa wani abu wata turare take sa wani irin turare mai shigin kamshi da ta wuce sai ka fara tunanin anya ka kalla sai ka haba shege ya ce ga tace wai jayo ka gani baya halasta yanzu akwai kasar da ne zauna ba sai na ambaci sunan kasar ba wallahi idan mataye tsakaninka da su kusan metar 20 suna tahowa ko ina kake sai ka gane mataye sun zo dan zaka je wani kanshin turare yake tasowa gare ka dole sai ka kalli ina ne yake wannan baya da haramu shi saka hana mu mace ta sa turare in za ta fita saboda wani shi tunanin ne yana tada sha'awar shi to kaga waye jaro yace shi ta jaro har yanzu akwai mata yanda suke haka har yanzu a cikin kasar nan wata za ta yi sai ta sa turare sannan yana magana akan ƴan mata su ma bai halasta su ta sa turare ba ai ayar tun farko mun dauko misali duk wanda ta kai shekaru na haila ayar ta buge ta har zuwa lokacin da namiji bai sha'awar ta ba baya halasta yanzu ƴan mata da yawa wasu wasu san hukuncin shari'a bane sai ga budurwa an za ta yi ta shafa wannan ta sa wannan maturare ta sa wannan maturare in tafiya kusan ka to sai dai insha Allah sai dai masha Allah kuma ana dai sai dai a'udhu billahi min shaitani rajim dan shaitan ne da kai ne ya tawo
wasu ma sa turare wasu da sa turare cikin amanta kuma an ji da su da cewa kawai da cikin amanta ne wanda bai tashi kan shi bai tashi kuma ku ya zo
a wannan shi daban shi ba zai jawo hankalin namiji ba ma'ana irin tunanin za su saboda kansu wayan hamata wannan babu laifi amma wanda dai shi zai jawo hankalin wani namiji zuwa gare ta baya halarta ta sashi malama suka ce yana daga cikin abubuwan da baya halarta mace ta sa irin abun nan da ake yin dundu da shi a cuci maza a cikin mazan nan baya halasta mace musulma ta sako shi saboda yana jayo hankalin mazaje a kiyaye saboda yanzu sinyi ne shi a cikin mazan kun ga da kowane sinyi ne ko ba mu sata ansa sinyi ne kake dauka wai a banza ake sa shi wasu su sa shi na suka wasu mata suna dai kawai sa abin su ne a matsayin a daure gashi amma wasu sinyi ne gare su shi wannan da kai an ce ma a cuci maza sunan shi ne a cuci maza shi yasa hadisin nan da manzo Allah yake cewa sinfan min ahlin nar lam arahuma yace akwai sinfi biyu na mutane ƴan wuta ne ban gansu ba daga ciki sai ya ambaci akwai mata yanda suke kasiyatin ariyatin mahilatun milatun mata yanda suke suna da tufafi amma tsirara suke suna tahiya suna rangwada duk wanda ya kalle su sai ya bai da haka ne zuwa gare su zalla sadda sana sai yake sifan da gashin bayan su kamar tozon rakumi wasu malama suna sifan ta shi da a cuci maza ne wani shedanci na Allah da kamata musulmi ku kiyaye in zaki a cuci mazan ki jayo hankalin maza gare ki to in ba ki cuce shi ba sun cuce ki ke Allah ya kare mu na'am shi ne yake magana wai yayi ma wani nasiha akan sa wannan turare sai ya ci da shi ku dan izala dan tsaurarawa ne turare halasi ne ai a wannan ayar ba magana izala ta aka yi ba ko dariƙa magana musulunci ta aka yi musuluncin kuma wake da shi na Allah ne shi ya ce ga yadda yake so ashe magana ta kawo izala ko dariƙa ajewa na zaka yi kawai dubawa na zaka yi wannan abu musulunci na eh kawai ayi shi ba musulunci bane kawai ba musulunci bane a musulunci baya halasta mace ta sa abin da zai jayo hankalin namijin da ba nata ba zuwa gare ta wanda yana iya kaiwa zuwa gafarna baya halasta Allah ya kare ni shi sai sai Allah madaukin sarki yake cewa watubu haka ne ko وتوبوا الى الله جميعا كتبوا زوا ga Allah ga baki daya ayyuhal mu'minun wa mu'minat la'allakum tuflihuna dan ku rabauta wani sai yace a tuba eh mu'mini kullu ana son ya zama yana tuba zuwa ga Allah kai wata istighfari zuwa ga Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tuba zuwa ga Allah sama so 100 a rana yace yana tuba yana istighfari sama da so 100 kenan ba san ko adadi ba kenan kan mu yi kan mu yi wasa da al'amarin tuba mu yawaita tuban mu tuba ga Allah kan mu rinka jin cewa mu muhaye kenan ba mu da laifi a'a muna laifi kullum muna yi abinda ke maganin da yi tuba mu yawaita istighfari Allah madaukin sarki ya yafe mana ayyukan mu na kuskure ko haka bane duk da yake mun yi bayanai akan tuba cewa tuba yana da rukunai guda uku dole mutum sai ya kula da su daga ciki akwai al-ighlaq 'anil dhanbi mutum ya daina sabon in ka san kana sabo ka daina sannan na biyu mutum ya zama yana da azumi yana da azuma shine al'azumu ala adami al'auda mutum ya yi yunkurin cewa ba zai sake aikata wannan laifi ba sannan mutum ya yi annadamu ala mafat mutum ya yi da na sani game da abunda ya kubce masa in akwai dama a radul hukum ka dawo mutane da hukumansa in kuma babu kai ta tuba Allah shahi maka misali ka yi shekara 20 kana sata da sata kake ci kake sha kake kaza sai ka tuba to yanzu za a dawo da kai mutane sai akwai wanda zai yi adawa da su adawa in ba wai ta tuba amma kaka ce ni yanzu na ci nawa ne ya zan yi ban du'a tuba ka tuba Allah zai yaye maka Allah madaukin sarki ya yafe maka na'am wannan ke kokarin da ya halatta yana tambaya yace wa miji ko kanan miji ya halasta ya ga adon matar wansa ko matar kanansa ko ba ga haka bane dalli a kiyaye muna saka ce da wannan baya halasta wan miji ko kanan miji ya ga mace ba irin hita wanda musulunci ya ce ai ba dan tana matar kanansa ko dan tana matar wansa baya halasta dan haka sai ka kiyaye sannan akwai abubuwa da yawa rashin fahimtar musulunci yake kawo wai sai ka ga aboki wai ya zo gidan abokinsa ana zaune ana hira ana ci abinci dan da ya halasta haram ne a bisa wannan bayani da muke aboka a yi ta a waje in ta kama sai abokinka ya shigo gidanka matanka ta sa hijabi ta sa niqabi ta sa safa ta yi komai a zauna ta gaida shi ta shige kwale in kun gama hira ai kai kake abokin shi ba matar take abokinka ko ba haka bane eh haka take a kiyaye in ba haka ba to komai yana ya faru shi yasa so da yawa zaka ga wani ya amshe wani matar shi kai ka zo da su so ka zo ya kalli matar ya ga abin da yake so gare ta sai shi kwace matar cikin wuta hayaniya waye jaru kai ne ka jaru fitina ne sannan bari in kare kanan miji ko wan miji ya san cewa ba wani alaka da ya hada shi da matar wansa ko ta nesa ko ta kusa ko matar kansa musulunci ne ya hada su sai dai ta aure wansa dan haka harkar ta daban tashi daban amma cewa da ake wasa kanan miji duk ba ya take kawo matsala ba babu wasa kanan miji ko wan miji ga aure a'a a kiyaye shari'a Allah ya samu dace dan haka ka zo kana mu wasa da mata a bari eh bari yaya haka a'a to duk ka ji daka ko ba haka bane a ni da haka gidana ba mu wani aboki ko kace wai baka a'a ni ban da wani aboki a gidana ba mu aboka a yi ta a waje eh in ta kama za a yi hira a gidana to mu zo a lubu mu yi mu kare kai gaba shi kenan ni kake aboki na ba mata na ba Allah ya kare mu na'am yana tambaya game da muryan mata masu yin wa'azi cikin mikro ko ba haka bane akwai wanda suke ganin muryan mata al'aura ne sannan akwai macen da muryan ta fitina ne ma ko ba haka bane kenan idan mace za ta yi magana tsakaninta da mata yan uwanta babu laifi min babu taqyidul ilmi inda a tsare ilimi to ba mu da yin mace ta yi wa'azi to amma abin tambaya ka fara jin wa'azi sai ka ji muryar mace ce me kamata ka yi ka ci gaba da saurare ko kuma ka kashe wa'azin sai ka tura mata ka ta saurara ni wannan murya fitina ne gare ni dan haka mata na kiran ka saurare shi kenan ka je ka nemi wani malami wanda ya yi wannan wa'azi ka saurara ka san sai da sai ka gani cikin waya ya zo ya take wai wa'azin malama wancin ta nake ji munafiki ba wa'azi suke ji ba dan ka kiyaye jama'a sai a zauna lafiya eh an ka bi shari'a aka yi yadda Allah ya ce sai a zauna lafiya eh ba laifi bane su yi wa junan su kai da kan ji inda ka san al'aura ce murya mace to ka nemi wata namiji ka saurara shi kenan matan ka su kuma saurara mu wannan shine fahimta ta ne ba ai shi ne ai ba ai an ka ce kira an ka ce su dai an ka ce suwa da ai duk wata kira a da mace za ta yi mai daɗi akwai maza da sun kai wanda take wannan daɗi ka ji ba ta Allah ya gane mu kenan kun san ne za ta tabi khutuwa ta shaitan ko ba haka bane kar ku bi kofofi na shaitan shine duk abubuwan da yake akwai sako a cikin ku bi inda an ce ma jin muryar da kai ba halasta ma ba in ka fara ji ka ji wannan mace ce sai ka ce masha Allah sai ka tura mun madan ɗinka sai ka nemo wasu da suka kunna ka saura aji ke ni a nan gani shine bi zama kunci an gare gare ka eh
ana da tafiya mana
abubuwa da yake na jiyan kiyaye dan haka mata ya kasu tallata kansu su mutunta kansu kamar yadda Allah ya girmama su mata suna da daraja Allah ya girmama su dan haka su kiyaye daraja da Allah ya musu mu ma mu girmama su na yana daga cikin bayyana kawa abinda yake tambaya mata ya sai su yi lalle chadiyan na zamanin yanzu sai su hito suna bayyana shi shi ma yana daga cikin bayyana kawa yana daga cikin bayyana kawa saboda ayatun farko na muna bayani akwai mata yanda fidda kafafuwan su waje fitina ne to wata ba ta yi lallan ba ma kafanta ta zama fitina ba dai ta yi lalle ta shiga maza kenan ba hana ta yi lallan ba abin tambaya lallan dan wa ta yi nan wa ta yi dan mijinta ko sassafa an zo ta cire mai takalmi shi gani amma in dai dan mutane ne ta yi ta zo tana yawo to tukiya yaushin Allah Allah ba sai irin wannan da kamata ya tukiya da koki Allah ka dauki addinin Allah da wasa dauki addinin Allah sai su wannan al'amari ake yi sannan abin ma ban haushi so da yawa mata yi ba su cikin yin lalle ba sai dai wani biki ya tashi ko kuma in sanyi ya kama gudun kan kafarsa ta yi faso sannan ta yi lalle amma haka kawai ta yi lalle to Allah ya sauke ko san ma hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya ce ku yi mata biyu ku yi mata uku ku yi mata huɗu hikimar shi ne akwai wasu abubuwa wanda yake haƙƙinka ne mata ba za ta baka shi ba matukar in ita kadai ce in su biyu ne akwai wasu haƙƙoƙa da ba za su hito ba sai an yi maciwacewa su sai sun kai su uku in suka kai hudu to in Allah ya kai sai mun fata Allah ya bude an mu zo aya ta gaba mu juya ku gani hukum mutum in yazo ya dabbaka su a gidajen su wasu mata ba za su karba da wurbiya ya zai yadda lamarin zai shine kai yadda Allah ya yi Allah subhanahu wataala ya tarar da sahabbai a cikin wani yanayi sai ya ce musu aika in ya ga sun iya wannan sai a kara musu kaza in ya iya wannan sai a kara musu kaza mu dauki misalin shan giya da Allah ya zo sahabbai na shan giya bai ce a bar shan giya yace dai cikin giya akwai wani laifi ana nan ya ce kai yanzu a yi sha giya amma lokacin sallah ya ka a sha a bari sai lokacin sallah ya wuce sannan a sha giya ana nan ana shan giya ana ba su karatu ana ba su karatu da da ya zamanto imani ya kama sai Allah ce to yanzu a bari shan giya sun shekai mu ma mutu da ita mun bari da dan karon farko ne an kace su war shan giya karshen su ce to sun ma haka musulunci dan haka kai imaninka da na ta ba dai bane ga misali yanzu mutumin da ya shuka bishiya ya shekara biyar yana bata ruwa da wanda aka shuka bishiya wata biyar ana bata ruwa da Allah na lura da wannan za ta yi dauka wannan tana yi dauka to haka muke ai mu ma a yanzu inda muna tare da Qur'ani ko a cikin maza yadda muke da rai sauran maza ba su da rai irin haka yadda za mu iya ce Allah ya ce ai kaza mu yi wani namiji sai ya ce kai wannan sai dai safai amma kai inda Qur'ani ya kama sai ka kai ba wani abu bane kun fahimci Hausa to haka ma duk wanda kuke mu'amala da shi kake ce rana guda abin da zaka iya karfin imanin ka kace sai ka gwada da nashi sai ka rusa shi kenan dole sai mutun ya sa siyasa musamman ƙananan ustazai sai ga ustazai ya ce banda kaza sai ya ga shi ke na aure ya kwamfade a'a ka shigo gida ana an sa miza kana shigo an ka kashe kake sai kai kwamba kashe in ba a kashe ba an kashe wancan su wancan hadda ku biki san babu kyau ba to kashe mu yi rama kashe kadan kadan kana jawo ranta wata rana sai ga ba ma a samu a daina sa miza dan tsoron Allah yayi a daina sa miza dan tsoron ka kenan duk doka kai kokari iyalin ka ya zama sun bari ne dan Allah ba dan kai ba saboda kana yi ka mutuwa in ka mutu babu aqida amma in ka gina su ko ka mutu aqida tana in a hankali hankali za mu ji iyalin mu muna fadakar da su kadan kadan sai ga wata rana su ma sun kama abubuwa da yawa Allah madaukin sarki ya samu dace
kenan fa'idodin zamu dauka cikin wannan aya shine akwai haramcin kallo zuwa ga macin da ba ta ka ba haka ma mace namiji baya halarta ya kalli macin da ba ta ci ba haka mace baya halarta ta rinka kallo na sha'awa zuwa ga mijin da ba nata ba sannan na biyu wajibi ne akan mace ta rufe al'auranta kun gane ko duk yadda za a yi ta rufe al'auranta sannan daga ciki akwai halarcin kallon mataye wa'inda suke muharramai ne in ya kace ko kawunka ko mahaifiyar ka ce babu laifi dan ka kalle ta kun gane ko sannan ga wani tambihi da nake so in yi mana akwai lokacin da yake zama haramun ne wani namiji ya kalle wani namiji akwai lokacin da yake zama haramun ne wata mace ta kalle wata mace dan yanzu muna cikin zamani ya lalace zaka ga mace ma ba ta sha'awar namiji kamar yadda take sha'awar mace to idan mace fasika ce tana neman mata haramun ne in ku mata kun gane ku bari ta rinka ganin al'amuranku kamar yadda a cikin maza akwai lalatattun mazan da suke neman mazaje irin su to kai in ka fahimci irin wannan ne haramun ne ka rinka barin al'amuranka yana gani mana ba ka saki kana sakin jiki yana gani haramun ne kamar yadda yake yanzu ana samun muharramai wujunansu suna lalata kaga wani yana lalata da kaumarsa wani yana lalata da yayarsa kai akwai wanda ma an samu yana lalata da mahaifiyarsa a nan garin ba wai abin bane to kenan ko mata yayi ku kiyaye ko da mazajen muharraman ku ne in shedanu ne kafku suke musu jiki kafku suke jiki gare su Allah ya sa su cikin wa'inda sun zama da lalata to bai halarta ku bari su kara wani da abin da ya kamata wannan Allah madaukin sarki ya samu dace ina ganin wannan aya ta ci mana lokaci akwai sauran lokaci kun zan fara minti uku suka sauro ba sa isa mu karanta wannan aya kenan gobe dai mu zo muna takaita mu insha Allah Allah ya samu dace na'am al-tabi'ina ko masu bin ku mazaje su zo gidajenku na yi raƙulil albati min ar-rijal wanda su mazaje ne amma ba sa da sha'awar mata ne ko saboda tsufa ko saboda wabata ko abin da ya kamata mu su ma babu laifi Allah ya samu dace subhanallahi wa bihamdihi inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk